Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 21 ga watan Yuni 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai.
To baban ne yau Litinin wakilin Amurka na musamman a Koriya ta Arewa ya bada tayin ganawa da Pyongyang a kogina a koda yaushe ba tare da jindaya wasu sharuɗa ba. Yau da cinin dubun dubatar kamfanoni a Japan sun fara aiwatar da shirin allurar rigakafi a wuraren aiki ga ma'aikatansu da iyalansu. Kanin shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya ce tsarin 'yan gudun hijira Amurka ya lalace a don haka hukumarsa za ta taimaka wa farfaɗo da tsarin a hankula.
Kanin labarin kenan. A cikin rahotanninmu kuma za mu ji halin da iyayen yaran da 'yan bindiga suka sace a birnin Yawuri suka shiga a daidai lokacin da hotunan yaran ke zagayawa a kafafen yaɗa labarai.
Kamar yadda aka samu kesi da katsina, hanyar da aka bi aka karɓo wannan yaran kuma suka dawo gida lamin lafiya, da kuma hanyar da aka bi aka karɓo yaran kadara suka dawo gida lamin lafiya. Wannan hanyar ne muke son a ce don Allah ya umarni yaran.
Shugabannin kasashen Afirka ta yamma, mambobin kungiyar ECOWAS sun naɗa tsohon shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu da shugaba Nana Akufo Addo na Ghana a matsayin gwarazan tattara kuɗaɗen yaƙi da ta'addanci.
Zai yi su ƙasashen za su tilasta mu kansu wani haraji na musamman ko kuma ci gaba da kokon birane ga wasu ƙasashe na waje don ci gaba da kawo tsaro a cikin yankunan ƙasashen.
Kamar kowace ranar Litinin muna ɗauke da shirinmu akan ilimi, amma kafin nan bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Yau Litinin wakilin Amurka na musamman a Koriya ta Arewa ya bada tayin ganawa da Pyongyang a ko'ina a koda yaushe ba tare da jindaya wasu sharuɗa ba. Ganawar da ba taɓa yi ba tsakanin gwamnatin Biden da ƙasar mai makaman nukiliya. Kalaman na Sun Kim na zuwa ne bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya maida martanin farko a makon da ya gabata akan yadda Washington za ta tunkari batun ƙasar da ta ce Pyongyang ta shirya wa tattaunawa da kuma arangama. A baya gwamnatin Biden ta yi alƙawarin ɗaukar matakai masu yiwuwa da kuma na daidaitawa ciki har da tattaunawar diflomasiyya akan ƙasar mai fama da talauci domin ta janye daga haramtaccen shirinta da makaman nukiliya da masu linzami. Muna sa ran Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Koriya ta Arewa za ta bada haɗin kai ga buƙatar mu da kuma ta yin ganawa da muka bada a ko'ina a koda yaushe ba tare da wasu sharuɗa ba. Wakilin Amurka Kim yana faɗa a wata ziyarar kwanaki biyar zuwa Koriya ta Kudu mai ƙawance da Washington. Yau Litinin dubun dubatar kamfanoni a Japan sun fara aiwatar da shirin allurar rigakafi a wuraren aiki ga ma'aikatansu da iyalansu. Wasu kamfanoni sun yi ta sukar gwamnati akan abin da suka kira tafiyar hawainiya da gwamnatin ke yi wurin shirin bada rigakafin COVID-19. Kamfanonin Toyota da Suntory suna cikin kamfanonin da ke gudanar da shirin allurar rigakafin a wuraren aiki wanda gwamnati ta bayar. Dubban mutane ne ake sa ran za su samu allurar rigakafin a wuraren aikin nasu. A India kuma yau Litinin ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta ce ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 53,256 a cikin sa'o'i 24 da wuce, adadi mafi ƙaranci a cikin kwanaki 88 ko kuma watanni uku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya ce tsarin 'yan gudun hijira Amurka ya lalace, a don haka hukumarsa za ta taimaka wa farfaɗo da tsarin a hankula domin ƙara inganta tsarin kana ya zama tsari mai amfani ga bakin haure. A wata hira da muryar Amurka, Grandi ya ce irin wannan sauyin gagarumin aiki ne da zai ɗauki shekaru da dama kafin a yi nasara, amma ya ce ya samu ƙwarin gwiwa daga matakan da gwamnatin Biden ke ɗauka. Bayan yanke adadi mai yawa na 'yan gudun hijira da za a tsugudanta su a Amurka da gwamnatin Trump ta yi, adadi mafi yawa ne 'yan gudun hijira da aka tsugunar da su a Amurka a shekarar 2016 sun kai 80,000, amma adadin ya ragu ainihin zuwa 18,000 a shekarar 2020. Gwamnatin Biden ta kuma ƙara yawan karɓar 'yan gudun hijira zuwa 62,500 a wannan shekara, da kuma nufin ƙara adadin zuwa 125,000 nan gaba.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa jihar Kebbi, inda an yayin da hotunan yaran makarantar da 'yan bindiga suka sace ke zagayawa a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Wakilin mu Muhammad Nasir ya zanta da wasu iyayen da wani wanda ya kubuta, ga rahoton da ya hada mana.
Masu shiga dandalin sada zumunta na yanar gizo tsakanin jiya zuwa yau suna cin karo da hotunan yaran makarantar birnin Yauri da 'yan bindiga suka sace, abin da ya kara tare da hankalin mahaifan yaran da ma wasu jama'a. Akan haka ne wasu iyayen suka yi kira da babbar murya ga gwamnatin Najeriya. Kamar waɗannan iyayen da yau kwanan su hudu Yauri sun zura ido duban abin da zai faru da yaran su.
Muna so mu kira ne ga gwamnati, don Allah don Annabi su ji kanmu, su taimake mu, su tausaya mu. Yaran nan suna cikin mummunan mawuyacin hali. Ina da yara uku a wurin su, biyu mata, namiji guda, kuma in ka ga hoton da suka turo a jiya zaka gansu su hudu ne. Daidai Allah ya mata cikawa, don Allah Annabi ya taimaka an san mana yaran mu, don Allah don Annabi.
Kamar yadda aka samu case din Katsina, hanyar da aka bi aka karbo wannan yara kuma suka dawo gida lamin lafiya, da kuma hanyar da aka bi aka karbo yaran Kagara suka dawo gida lamin lafiya, to wannan hanyar ne muke son a bi don Allah ta umar yaran mu. Yaro na guda ne da kuma yara abokina, so su wa'ancan hanyar da aka bi aka karbo su 'yan Najeriya ne, to mu ma yaran mu ma 'yan Najeriya ne, kamar da wa'ancan suka da ake a karbo su
daidai lokacin da yaran da wasu malamai ke hannun 'yan bindigar, wasu daga cikin waɗanda suka tsira sun bayyana halin da suka tsince kansu ciki, kamar wannan wanda bai so a ambace sunansa ba.
A tara moje guda suka ce bari su je su, wasu daga cikin su manya-manya suka ce bari su je su kashe 'yan sojojin kan su dawo, suka je sun yi wuta suna wuta da tafasa sosai. Amma da lokacin sojojin ba fara harbi ba, suna da wani abin da ake kotura abin nan dai kamar faluda gurabi haka, ga rana da shi can gurana shi nan wajenmu inda muke gani. To ina ji wani ya bugo daga can yake ce masa an kashe wani shi cikin an fashin shi barayin sai da su uku, ina cewa an kashe wani daga na sai tashi daga wajen na kwanci can gaba. Lokacin ya wuta ya wuta sojoji harbi barayi harbi mutum ya wuta muna kwakwance kuma dole yana wucewa ta mu sosai sosai. Ana ruwan wuta cikin ruwan wuta ne ci gaba da mulmula, ina mulmula ina crawling ina crawling ina crawling, na yi nisa da crawling da na ga na haifa out of one nan a banga sun yi tashi na kama gudun, ban ma san ina ne muke zuwa ba. Dare ya kusan wayewa ta wucin kayi alamun gari na ji kukan tari sun yi wajen kawai sai na shiga garin na zaka yi garin gaba ɗaya ba kowa.
Haka da ya ta faɗi tashi har ya samu isa garin Makoko, inda ya tarar da masu taimakawa sojojin da ke fagen daga. Suka bincike sa suka tabbatar da cewa yana cikin waɗanda aka sace ya kubuta, suka hannunta shi ga soji aka kai shi asibiti, inda bayan ya samu kuzari ya dawo gida. Na tuntuɗi wani mazaunin dirin daji ko sun samu jin wani bayani dangane da fafatawar da soji ke yi da 'yan bindigar.
To wallahi har yanzu dai babu wani kwakwaran wani masayani dai da ya fito har yanzu. Illa abin da muke samun labari kamar sauran yaran nan da aka rike sun zama garkuwa ga barayi, ba su halbuwa ba su sakuwa, saboda kaga an riga an kewaye inda suke, to babu exit na inda barayin za su fita.
Yanzu dai jama'a sun zura ido ganin abin da zai faru da yake an shiga rana ta hudu da faruwa wannan lamarin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad, kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya.
Yau Litinin kasar Habasha ke zaɓe, wanda ake kwatantawa da sabon zakaran gwajin dafi ga Firaminista Abiy Ahmed, yayin da batutuwan tsaro da kayan aiki za su ɗauki hankali a zaɓen da za a gudanar a sama da mazaɓo 100 a cikin mazaɓo 547 na kasar. Zaɓen wanda aka jinkirta daga wancan shekara yana bayyanar da sauye-sauye da Abiy ya yi, wanda ya tsere mulkin kasar a shekarar 2018 da ake ganin ya kawo ƙarshen mulkin danniya na shekara da shekaru, lamarin da ya kai shi ga samun kyautar karramawa ta Nobel. Ya kwatanta zaɓen da yunkurin farko na zaɓen gaskiya da adalci. jami'un adawa suna zargin jam'iyya mai mulki da tsangwama da maguɗi da kuma barazanar tashin hankali lamarin da ke tabbatar da batun cin zarafi na baya. Wasu manyan jami'un adawa sun yanke shawarar janyewa daga zaben, wasu kuma ana hana su gudanar da yakin neman zaɓe a wasu sassan ƙasar. A halin da ake ciki, wani yakin ƙabilanci da ya ɓarke a ƙasar ya hallaka ɗaruruwan mutane a yankunan Amhara da Oromiya da kuma Banishangul Gumuz a cikin 'yan watannin nan. A ƙarshe, babban kamfani mai jaridar Apple Daily mai rajin kafa demokaradiyya a Hong Kong na shirin yanke hukunci a wannan mako ko zai ci gaba da buga jaridar ko kuma zai rufe. Shawarar rufe jaridar na zuwa ne bayan da hukumomi suka kwace wasu kadarorin kamfanin da suka kai dala miliyan 2,300 a wancan mako, jim kadan bayan da 'yan sanda sama da 500 suka kai samame a ofisoshin Apple Daily kana suka kama babban editan jaridar Ryan Law da wasu shugabanni hudu na jaridar da kafar labarai na Next Digital. Mark Simon, mai ba da shawara ga hamshakin mai kafar labarai na Hong Kong Jimmy Lai da ke daure a hannun hukuma, ya faɗa wa kafafen labarai cewa shugabannin Next Digital suna shirin yin taron hukumar daraktocin kamfanin domin tattaunawa akan batun. An dai zargi Lai da Chuan Kim Hong da haɗin baki da wata ƙasar waje, zargin da mutane biyun suka musanta.
Da baba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Shugabannin kasashen Afirka ta yamma, mambobin kungiyar ECOWAS, sun nada tsohon shugaban kasar Niger Isuhu Muhammadu da shugaba Nana Akufo-Addo na Ghana a matsayin gwarazan tattara kudaden yaki da ta'addanci. Wakilin Musulmu Mini Barma na dauke da karin bayani.
Matsalar tsaro na daga cikin muhimman batutuwan da shugabannin kasashen sai da yawo suka tantauna a kansu a yayin taron da ya gudana a ƙarshen mako a kasar Ghana. Abinda ya bada damar kira ga kasashen da basu biya kudaden tarbacen gidauniyar yaki da ta'addancin da yawa jaba a wuyansu ba su gaggauta sauke wannan nauyi domin kara jan damarar yaki da 'yan ta'adda. Taron ya yanke shawarar dorawa tsohon shugaban kasar Niger Isu Muhammadu da shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo nauyin nemo kudaden da za su taimaka a cimma gurin da aka sa gaba a fannin tsaro a matsayinsu na gurazan da sai da yawo ta gamsu da jajircewarsu wajen tattaro kudaden yaki da ta'addanci. A nan cikin gida Niger, wannan batu ya dauki hankalin 'yan siyasa. Asmana Muhammadu mai ba da shawara ne a fadar shugaban kasa a zamanin mulkin Isu Muhammadu.
Mutanen sai da yawo shugabannin kasa sai sun san wani ne Isu Muhammadu. Shugabannin kasan duniya gaba daya sun san wani ne Isu Muhammadu. Majalisar Dinkin Duniya ta san wani ne Isu Muhammadu. Shi ya jagorancin je san Sahel. Mun tabbatar da haka za ta faru. Mutum ne mai alƙawari kuma zai iya samu mu waɗannan kasashe kudaden shiga da makamai na aiki wanda za a ba su jawa don su ta yi koro annan 'yan ta'adda daga cikin ƙasar sama.
Sai dai wani kakakin 'yan adawa Alhashi Dudu Rahama na yi wa abun wata fassara ta daban.
To menene yayi wanda za a kasance a ce har an ɗauka shi irin wannan? A'a, ba wai shi din bane a cewa ba kuma dan abin da ya kasassa bane na kirki ko na rashin kirki. A'a, sama mishi aiki ne aka yi yanda zai je ci abinci shi kenan kawai, ba wani abu bane bayan wannan. To menene aka yi wanda dan Niger zai alfahari da shugaba Isuf Muhammadu wanda halin yi kasar nan wanda za ka kasance ni alfahari wai an nada shi wani abu a duniya? Su ma shugabannin waɗannan na sai dawo duk da tattunce ta dawo 40 ta hadi, don kenan babu wani abu mamaki da suka yi tsakankansu na suke gyara kansu in ka safar da mulki ka rasa aiki sa samu maka aiki.
To koya masana ke kallon wannan mataki na ECOWAS? Alkasim Abdurrahman mai fashin baki ne akan sha'anin tsaro.
Tunda sabo kungiya ce samun aiki ne aka bashi, shi zai ga yin hanyar da za a bi a fito kudaden da za a yi wannan aikin. Zai yiwu su kasashen za su tilasta ma kansu wani haraji na musamman ko kuma a ci gaba da kokon birane ga wasu kasashe na waje don ci gaba da kawo tsaro a cikin yankunan kasashen.
Barazanar tsaron da yanayin kasar Libya ke yi wa kasashen Afirka ta yamma wani abu ne da kungiyar sai da yawo ta buƙaci kasashen duniya su dube shi da idan rahama, ganin yadda sojan haya suka fara yunkurin kutsawa kasashen da ke maƙwabtaka da kasar Libya da ƙarfi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To an gaida Malam Sule. Daga jihar Bauchi kuma bincike ya nuna cewa ana samun karuwar cin zarafin mata musamman fyaɗe ga ƙananan yara a faɗin jihar. Kama yadda babban magatakardan manyan kotunan jihar Bauchi barista Emmanuel Sublim ya bayyana a hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Babban magatakardan babban kotunan jihar Bauchi barista Emmanuel Sublim ya shaida haka ne a wani taro na wuni guda kan batun mata zaman lafiya da kuma tsaro a Najeriya. Wanda kungiyar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar tare da gwamnatin ƙasar Norway a Bauchi.
Apart from the cultural problems we have, which you discover that parents of victims at times refuse to.
Barista ya ce ba ga matsalar al'ada, iyayen waɗanda aka yi wa ayyukan ashan kan ƙi yin bayani wa kotuna game da laifin da aka aikata akan ƴaƴan nasu. Wanda hakan yana kawo matsaloli wa kotuna domin gabatar da wanda ake zargi da aikata aika-aikar. Yace wani abun bakin ciki shine yawancin irin waɗannan batutuwa baya tsayawa kan tabbatar da zargi sabili da matsalolin bincike ko kuma a yayin da aka tura batun ma'aikatar shari'a. Ya ƙara da cewa rashin sa'ar shine ba ma da wani da zai bi diddigin abin da ke faruwa daga lokacin da aka kama wanda ake zargi har zuwa lokacin da aka kai kotu. Anatu Jabin, darakta a ma'aikatar mata a jihar Bauchi, Madam Elsa Patrick, ta buƙaci ganin ana tafiya da mata a shirin gudanar da batutuwan zaman lafiya da tsaro domin ganin zahiri yadda zai shafi rayuwar mata. Kan batun da ma'aikatar take yi, Madam Elsa Patrick ta ce ana ƙoƙarin ganin duk matsalolin da ke da nasaba da cin zarafin mata an tabbatar da an nemi an hukunta duk wanda ya ci zarafin ya mace.
All cases of rape or gender-based violence is being taken.
Mrs. Beatrice Gondi ta ƙungiyar mata 'yan jarida da ke yaƙar cin zarafin mata ta buƙaci iyaye su ba da goyon baya wa mahukunta domin magance wannan mummunan aiki da ake tafkawa a cikin al'umma.
Ya kamata iyaye su ba jami'an tsaro da masu shari'a su ba su goyon baya don gaskiya wannan fyaɗe da gender violence da yana faruwa a jihanmu gaskiya ba daɗi. Iyaye sun sani, abokane sun sani, makota sun sani, so ya kamata su haɗa hannu da jami'an tsaro a ga cewa an magance wannan.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
An hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi tare tam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin, assalamu alaikum, barkan ku da kasancewa cikin koshin lafiya ta da fatar Allah ya muna jagoranci baki daya, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, wanda idan ba ku manta ba mun fara jin irin koki da shugaban daya daga cikin kwalejojin horas da malamai da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kirkira, kuma ta ce ba ruwanta da su su je su samar wa kansu kudaden da za su fara aiki, inda shugaban ya tafi da kokon baransa ga gwamnatin jihohi wanda ba haƙƙinsu ne na su taimakawa kwalejoji da suke mallakan gwamnatin tarayya. Masana dai yana kallon hakan a matsayin gazawa wajen cika alkawali da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe na tabbatar da an inganta ilimi a ƙasar.
Our immediate needs are as follows. Number one,
bukatunmu na gaggawa su ne kamar haka. Na ɗaya, neman izini isa wurin wucin gadi da aka bayar ga kwalejin domin su ma shirye-shirye. Na biyu, muna roƙon a bamu ofishi na wucin gadi da wasu kayan gudanar da aiki don sauƙaƙa ayyukanmu a wannan matakin na farawa. Za mu gamsu idan za mu samu motocin aiki don sauƙaƙa zirga-zirgarmu. zamu so mai girma gwamna ya sa a gyara mana wani sashi daga cikin gine-ginen wuccan gadi na makarantar don mu samu wurin da zamu zauna mu kula da sauran ayyukan da ke gaban mu. Muna kuma neman izini daliban farko na kwalejin su yi amfani da kayan aiki na makarantar fasahar kere-kere ta gwamnatin Sokoto da ke garin Binji domin su riƙa kuɗin aiki a yace ta samar da wuraren kuɗin aiki a cikin sabuwar makarantar. Duba da waɗannan matsalolin ne ya sa masana ke kallon cewa akwai matsala fa a waɗannan makarantun. Dr. Mansur Isa Buhari na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto ya ce ilimi ya wuce a yi masa riƙon su kai na kashi tamkar yadda gwamnatin Najeriya ke nunawa musamman waɗannan sabbin makarantu.
Ina maganar buƙatar ilimi babu kayan aiki. Ai ilimi ba wai gina kawai ce kai ka abin nan ba. Ai kayan aiki yanzu haka inda babu ma site an ka dai ba su kudin aiki an ka ce su gudanar da makaranta suna gudanar da ita. Don haka ba gina ce makaranta ba kayan aiki ne makaranta. Inda an sani ka ba su permanent site a ba su kudi a ce su dan samu guri da za su doka haya su fara aiki ka gani in ba su yi aiki da ya kamata ba. Ai maganar bunƙasa ilimi duk in babu kayan aiki kuma kowa ya san kuɗi zuwa kayan aiki babu magana ci gaban ilimi magana ta gaskiya tunda yanzu kanci ta horarwa ce ta malamai ya za a yi a sai kayan aikin da za a koyar da su cikin aji. Ina ga kayan aiki na malamai, ina ga kayan aiki na ɗalibai, ina ga wurin kwanan ɗalibai. Yau makaranta irin wannan diesel ɗin ta ɗaya da za ta sha duk wata ji daɗi na ga hukumar makaranta misali. Bari a yi maganar tanadin ruwan sha ga ɗalibai da malamai, bari a yi tanadin takardu da za a rubutu da su, typo, kwamfutoci, printers, sauran kayan aiki dai za ka isko abuna wanda yana babin da Bature ke kira capital intensive. Saboda haka gaskiya babban adalcin da za a yi ma waɗannan shugabanni na makarantun nan a ba su kayan aiki da kayan aiki kuma isassu shi zai sa ilimi shi ci gaba. Waɗannan matsaloli na ɗaya daga cikin abubuwan da hukumomi na malaman jami'o'i ka kalubalanta gwamnatin tarayya saboda ana yi wa ilimi riƙon sa kai na kashi don ba ka ƙirƙiro gaba ɗaya babban makaranta ta horar da malamai irin wannan ka ce ka bar ta kuma wai babu ko ɗari babu kayan aiki su ta yi su fara aiki. Ai ko mai waskare ka ɗauko ka ce mai ɗaya shi dai shi kama saran ma ita ce yana riƙon hukumomi ya kama kallonka bale a ce ka tara manyan malamai ka ce su kwallon maka da manyan ma'aikata su kwallon maka da makaranta kuma baka ba su koyi baka ce su ya za a yi to su kwallon makaranta.
Ko bayan waɗannan buƙatu da ke zaman ƙalubale ga sumawar sababbin makarantun, Malam Musa Muhammad Usman ya ce akwai wasu ƙalubale ga nazarin aikin malanta.
Amma muhimmin daga ciki shi wanda nake gani shi ne hanyar da malamai suke koyar da ɗaliban da suke ƙoƙarin zama malamai. Nan hikimomi ko kuma dabarun koyarwa da ake koya ma ɗaliban da su ba su addabarin da kundin tsarin ilimi na Najeriya yake magana akai ba. Kundin tsarin ilimi na Najeriya yana magana ne akan a koyar da ilimi ko kuma duk inda za a koyar a Najeriya za a koyar ne ta hanyar da za a bar ɗalibai su jagoranci koyan karatun su. Wannan shi a tsarin da a cikin National Policy on Education ɗin. So amma idan mun ka duba a makarantun ko duk wanda ya zo makaranta a Najeriya san da haka. Ilimi idan ka zo a aji daga primary zuwa jami'a dukkanin su malamai zaka tarar da cewa idan za a koyar zaka ga cewa malamin shi akowa da komai cikin darasin shi zai magana shi dai daga ƙarshe kawai zai tambayi ɗalibai an gane kowa ya ce an gane an tashi. Amma ba haka ne ya kamata ya kasance ba. Koyo da koyarwa a kowane mataki a kowane fanni kamata yayi a ce cuɗanya ce mai ƙarfi tsakanin malami da ɗalibi ta yadda malami zai bar rinjayen tattaunawar da za a yi akan samar da ilimi ko kuma abinda aka san a koyo rinjayen tattaunawar ya koma bangaren ɗalibai su za su tattauna su samar da ilimin su da kansu da kansu. Malami abinda an nashi a nan ciki malami zai jagoranci ɗaliban ne ya aza su bisa ga turfa ta yadda za su cimma manufar da yake son su cimma a wannan darasin.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku musamman wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike mu.
Kafin labarai a takaice za mu karanto muku wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta email. Bari mu fara da sakon Kabiru Abubakar Bulanyaki da Baffa Haruna Bajoga. Suka ce muna fata Allah ya kawo mana zaman lafiya a dukkanin kusurwoyin kasar domin sai da zaman lafiya ake iya samun duk wani nau'in ci gaban al'umma. Sai kuma ra'ayin Garba Balagumi inda yace na rubuto domin in kira ga shugaba Buhari da shugaban hukumar tsaro ta Civil Defense da su dubi Civil Defense Volunteers da idan rahama wajen daukar aiki ganin cewa ƴan siyasa sun yi katutu wajen kawo yaran su bayan ga waɗanda ke wahala a hukumar amma ana kokarin maida su saniyar ware ganin cewa dukkan su ɗiyan talakawa ne ba su da gata. Sai kuma Salihu Jume Tafana tare da Malam Ango malamin makaranta ya wuri suka ce assalamu alaikum BOE Hausa. Hakika matakin da gwamnatin jihar Kebbi ya dauka na tabbatar da rundunar sojojin jihar sa na ganin sun shiga lungu-lungu ko sako-sako na kawo karshen ta'addanci na kwato daliban da aka sace a makarantar da ke birnin Yauri. Hakan abin ayaba ne. Sai kuma sako na karshe yace nisantar da kansu daga fafutukar ballewa da wasu shugabannin kabilar Igbo suka yi hakan yayi daidai da fadar Allah ya kawo mana fahimtar juna a dukkan kabilun Najeriya. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofa sakuwa. Kafin mu karkare ga baba ya sake dawowa da bitar labarai amma a takaice.
To babanne a takaice, yau Litinin wakilin Amurka na musamman a Koriya ta Arewa ya bada ta yin ganawa da Pyongyang a ko ina a ko da yaushe ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba. Ganawar da ba taɓa yi ba tsakanin gwamnatin Biden da ƙasar mai makaman nukiliya. Kalaman na Sun Kim na zuwa ne bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya maida martanin farko a makon da ya gabata akan yadda Washington za ta tinkari batun kasar Pyongyang ta shirya wa tattaunawa da kuma arangama. Yau Litinin dubun dubatar kamfanoni a Japan sun fara aiwatar da shirin allurar rigakafi a wuraren aiki ga ma'aikatansu da iyalansu. Wasu kamfanoni sun yi ta sukar gwamnati akan abin da suka kira tafiyar hawainiya da gwamnatin ke yi wurin shirin bada rigakafin COVID-19. Kamfanonin Toyota da Suntory suna cikin kamfanonin da ke gudanar da shirin allurar rigakafin a wuraren aiki wanda gwamnati ta bayar. Dubban mutane ne ake sa ran za su samu allurar rigakafin a wuraren aikin nasu. A ƙarshe, shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya ce tsarin 'yan gudun hijira Amurka ya lalace, a don haka hukumarsa za ta taimaka wa farfaɗo da tsarin a hankula domin ƙara inganta tsarin kana ya zama tsari mai amfani ga bakin haure. A wata hira da muryar Amurka, Grandi ya ce irin wannan sauyin gagarumin aiki ne da zai ɗauki shekaru da dama kafin a yi nasara, amma ya ce ya samu ƙwarin gwiwa daga matakan da gwamnatin Biden ke ɗauka bayan yanke adadi mai yawa na 'yan gudun hijira da za a ci gudanar da su a Amurka da gwamnatin Trump ta yi.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu, ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce mu huta lafiya.